Assalamu alaikum, da fatan an yi hutun karshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yemen na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zango FM a Jamhuriyar Niger da suka haɗa da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Gano kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jima ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Bahari Auna.
Ranar Litinin ne shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala a yau 13 ga watan Disamba na shekarar 2021. Zani magana ne akan haƙƙin tarbiyya.
Jama'a muna tafa da ƙarin bayani.
Masu saurare a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki domin tattaunawa akan wannan batu.
Sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe.
Jama'a masu sauraro, ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawarmu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da baƙin da ta gayyato mana.
Mai sauraro, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau ina tare ne da mata matasa da za mu tattauna da su akan al'amuran tarbiyyar iyali. A cikin zauren namu akwai malama Soraya Gida da Bello da kuma malama Madiha Zaruk, wanda za mu tattauna da su akan matsalolin da rashin tarbiyya ke kawowa ga iyali. Iyali, in aka ce iyali, abu ne wanda ya kunshi iyaye, uwa, uba da ƴaƴa, wani lokaci ma har da sauran dangi a ciki. Kuma tarbiyya, kamar yadda ake cewa, ba a hannun iyaye kaɗai take ba, hatta da mutanen unguwa, mutanen gari da kuma sauran al'umma gabaki ɗaya. Kowane ɗa da aka haiko shi a duniya, kowa ya kamata a ce ya sa hannu wurin maganar tarbiyyarsa. Tarbiyya a duk inda ake a duniyan nan yana samun kalubale kala-kala, tun daga maganar tarbiyya ta karatu, tarbiyya ta zamantakewa, tarbiyya ta kula, ko kuma sauke nauyin da Allah ya dorawa iyaye ta kowane bangare. Malamai, barka da zuwa na saurare namu.
Barka kare.
To, kamar yadda na shimfiɗa a maganar tarbiyya zamu yi, abu ne na sani mai faɗi wanda in ka tashi tattaunawa ba inda bai taɓa ba a cikin al'amuran rayuwarmu, saboda ita tarbiyya take gina mutum har ya zama mutum. In ba haka ba, to bai da maraba da shi da dabba. Akwai matsaloli da yawa da muke lura da su, kuma muke iya fuskanta a maganar tarbiyya da ake fama da ita a wannan lokaci namu.
To, jama'a, assalamu alaikum. Ni dai ina son ne in fara yanzu. Farko tukunna abin da ya fice min to a ƙwariya akan batun tarbiyya shine wayan da kake ganin cewa yanzu wai kowa kaman an yi kaso ne, ina ganin an raba, ba mu sani ba, kowa ya jana shi.
Kaman yaya kowa ya jana shi?
Akasin yanda da da muke tashi, idan ka tashi kai hukunci ma dan makwabta ya zauna, saboda karanan mutane da kuma al'ummar mu na Hausawa yanda ana zaune tare, kuma kin san wannan karin magana Hausawa yake cewa da na kowa ne. To, amma fa yanzu abin ba haka yake ba. Dan ni yanzu na ga ma har wai ma malaman makaranta kaji ana zuwa ana tuhuma domin sun ma yaro hukunci yayi wani abu. Iyaye yanzu sun koma ba kawaici, babu kara. To, wani abu ne yake sa abubuwa da suna faruwa har su kai yanayin da ma ba za a iya taro su ba, domin wani lokacin kaga wani abin yaron yana yi, makwabta sun sani, ƴan anguwa sun sani, malaman makarantar shi kuma abokanan shi da suke zama kai kannan shi ma lokacin sun sani. Amma saboda sun ce idan ka zo ga mu iyayen shi, ba lalle bane su dauki abin da mutane cewa za su fara manganu kamar ana wadansa bakin ciki,
an
sa mai ido, ko kuma irin
mai sharri.
To, sai kiga al'umma sun sani, iyaye ba su sani ba, amma kuma abu ya ci gaba. Lokacin da iyayen za su sani, sai kiga abu ya riga da ya ci tura,
ya riga.
In yaro kan batun shaye-shaye ne, sai kiga ya huyi nisa ma ya ma fara ma zama ma yana shan wasu irin giggigan kwayoyi, iyayen ba su sani ba. Bayan a gari mutane sun ga shi, amma inda ko da ne zaki ji an ce wani makwabci ya kama shi, ya mai duka a inda ya gan shi yana shaye-shaye, ya kama iyayen nashi kuma ya gaya musu cewa ga abin da naga wani yana yi, kuma ga hukuncin da na ɗauka, saboda ya san cewa ba mai tuhuman shi, kuma shi ma ya yi ne domin gyara. amma yanzu abu ya koma iyaye su kowa ya ja nashi wai idan wani ya madanka tarbiya kai ga ma kai har ma tsakanin yan uwa ma ya ba ta yi ma yayan kanwarta tarbiya ba
to ba ta hukunta su ba
sai ki dana yayan masu gida ne kaza ana wani kyara ko kuma ana kanana manganu ko ma uwar ma ta ma nuna ma ta ji dadi ba ma a ranta ba
wannan magana ta tarbiya da kika kawo sai in ce kaman mun riga mun yanke shi a daga tsakiya maganar tarbiyyar kila zai iya fara tun daga farkon auratayya ma tsakanin ita uwar ma da uban tukuna
ba ta da damfashin kenan wurin inda nake so in yi magana kenan sai kika yi min matashiya akai ita tarbiyya wani abu ne da ake kafata tun a lokacin da aka zo za a kulla aure da wanda zai aura da wanda za a aura su kansu ya tarbiyyar su take daga ina suka fito wanne irin background suka samu to yanzu an kai ga cewa da in za yi aure ba a ma tsayawa a duba ya kake ko ya kike sai ga kaman an kosa kawai a hadi kawai dai ayi auren
aikin fuska ne inda ya iya wanka
ya kuma da sai kuma wannan ba fa wai na kudi bane kar a ce ka ai sauran cewa a in yana da kudi kawai za a dauka
ba ba haka ba
a kawai yar mu ta girma dole mu aurar da ita saboda ta ishe mu a gidan
to
mun ki mun kasa abinda ake kira da turanci responsibility
wato nauyi
da dawainiya
to ban tare nan fashi wato tun daga lokacin da kike maganan an kosa ma yarinyar ta tafi
eh
mana kila ma ba a riga an duba ba an kara tausacewa shin tarbiyyar nan ya ishe ta
yawa
ita kanta ta riga
ta zauna ta rike na ta gidan
ta isa ta rike dan gidanta kuma ta rike ƴaƴan da ta ake tunanin za ta haifa nan gaba wato tun daga lokacin ma idan aka samu kuskure an riga an rusa abin kenan
kwarai wannan haka yake magana ce ta aure kawai yarinya ta kai wani shekaru sai ubanta ya ranga gani cewa ai ya kamata ta bani wuri saboda ni ma zan sake aure saboda haka dole in kawo da ita dan in kawo wata cikin gidan na biyu na gaji da ciyar da ita ya za a yi ka gaji da abin ciyar da abin da ka haifa
kuma Allah ya baka kyautar sa
kawai ya samu wani wanda za a ba auren nan ya san addinin shi bai sani ba ba wanda ya damu yana sana'a bai sana'a ba wanda ya samu ai kawai ana ganin shi yana shigowa anguwa yana fita kuma yana iya ci da kanshi
kuma sana'ar ma sana'ar ingantacciyar sana'a
to
I am a business.
tunan riga mun haifa kawai dai bari mu san yanda zamu yi da shi
ai kaman nan ma wani lokaci kaman yanda kika ce ita F baban ya kosa ai wani lokaci in bata isa aure ba kuma sai a ce to ta je aikata
daya daga cikin matsala kenan kin gani duk wannan ya fado karkacin sakaci
da rashin daukan
nauyi
Allah ya dora wa mutum tarbiyya
sai ki ga yarinya yar shekara 5 shekara 6 7 an dauke ta daga gari ya Zaria an kai ta Abuja ko an kai ta Port Harcourt wai aikata tsakani da Allah ina imani ya
ce sai an shekara sannan za ta dawo
ni baran bada misali da kaina an kawo min yarinya yar shekara 13 ni wallahi tausayi ma take bani saboda ban iya sa ta aiki saboda yarinya ce yanda kiga yara suna tsalle tsalle da wasa sai na ce to baran sa yarinyar na a makaranta na sa ta Islamiya ranar da naje zan siyo mata form din da zan sa ta da ƴaƴana tare a boko ranar uwarta ta sa ƴar ta gudu sai da na kwana uku ina neman yarinyar na har kauyen su naje suka nuna min kawai yarinya ta bata bus dan ba na zo na shiga tashi hankali ina kuka miji na ce wallahi ki daina kuka yarinyar nan ba bata ta yi ba sun san ƴar inda S take
to ba san ta ilimin ki
ai in dai zan sa ta a boko ba zan ringa ba su kuɗi ba
to kin ji ko watan Allah ya daura musu su akan su ka dauke shi kenan
ba zan ringa ba su kuɗi ba aka zo aka dauke yarinyar ta gudu gidan yayarta
kuma su kuɗin ya fi musu muhimmanci
a kuɗin suke nema da ilimi kuma sanda aka kawo min yarinyar daga wani gida aka dauko ta aka kawo min ita inda take kwana inda ta aka gaita akan tas take kwana har ta samu matsala kunnanta na hagu
baya
sai da na kai ta asibiti ba ta ji da kunnanta na hagu da bakinta take gaya mu a tas suke kwana amma su sai suka ga cewa na mai da S mutum idan ta zai bude da yawa ne ko wani abu ni dai bazan ce ta kaman mai ga dalili ba amma wanda ya ce ba za ta yi makaranta ba suka sa S ta gudu
to mu koma baya
na'am
inda yaran za su zaki ga an same su musamman wanda zaki ga an kwasa wa'en su maza ne akai su almajiranci ba makarantar allore ba
almajiranci
ne
daban
don karatun allo da dukan muka riga muka iyaye mu suka yi gaba ɗaya ma addinin namu musamman na anan arewaci anan haka ya ginu kafin ma a kawo tsarin karatun Islamiyya wato a gina aji a
cikin Allah duk mun yi
shi duka Allah nan shi muka yi to man kika lura zaki ga gaba ɗaya yanzu kaman ba karatun allo ne matsalar ba karatun bara shine matsala
to ai kasuwanci ne bara
wa duk inda namiji ya tashi ya ga cewa ba zai iya daukan dauki dawainiyar ya tarbiyar da Allah ya dora masa kuma wanda shine dalilin zuwon yaran nan duniya sai kiga ya dauka ya kai su
ya watsar da su zaki ce
to kinji kalman malama
su ya kai su ya watsar da su
abinda yake ba mu mamaki yanzu shine wani mugun abu da yake faruwa idan aka kai wannan yara almajirancin na farko ilimin da aka ce wai an kai su dan waye ni a gani na wai an kai su je su yoshi zaki ga yawa yawancin su ba masa samun ilimi saboda yaro ka kai shi wai kai yayi karatu ne amma yunwa cikin shi kawai ba ta bashi ma ya gane karatun ba babu gurin da su kwanta mai kyau
ga tsangwama
idan ma kuma ba a masa su a gaban matukun nan ma to anan ne aka ga cewa wannan halin na matsatsi da yake yaran suke shiga sun je sun koyi abubuwa daban-daban
za su shiga kowane irin hali don samu abinci
kwarai
a kwanakin baya za ku ji labarin an ta samun batutuwa kala-kala ka danka samun cewa yara maza ana musu fiyade waɗansu a gurin almajiranci waɗansu a gurin haka irin haka waɗansu yaran ai suna sana suka ce su suka kai kansu saboda wani abu da ake ba su wani yunwa ta dame shi sai ya ga cewa to abin da za a min minti nawa ne amma an gama amma zan samu abinci wani za a ce maka an bashi 500
wanda bai san me ake yin ba
bai san me zai je ya dawo ba tunda ai yaro ne ba ya malaki hankalin shi bane ba
ai bai ma san abin da ake din
to waɗansu yaran suke
ga ba sai a koya mishi shi ma ya je ya koya ma waɗansu
ya je shi ya koya ma waɗansu kinga inda ake samun kenan wannan kaman
to waye ja
abu ne ya ci tunda farko ai daga iyayen ne har yanzu
sun saka nauyin da Allah
ya dora musu sun sauke sun ce a ce karbi wani yayi musu nauyin su ba za su yi ba
to taya za a yi malama binta ka haifi da aka ce ba za ka dauki nauyin shi ba kuma kana so ka ga daidai ai daidai ba taba yiwa ba
to wannan nauyin musamman na maganar tarbiyya da bai da menene wai ya haukan iyayen ma da ma mu fara fahimtar iya nauyin da aka ce ai ya haukan su na maganar tarbiyyar iyayen su
idan aka ce nauyi ai ba wai abin da zamu iya sa yatsa wai mu kirga shi ba a'a
sai dai mu kwatanta
sai dai a kwatanta shi saboda ubangiji ya baka dan nan ne kai mishi tarbiyya har sai ya mallaki hankalin shi ka mai da shi shi ma dan adam wanda zai iya amfanuwa ga kanshi sannan kuma ga al'umma baki daya ba wai ci bane fa kawai nauyin nan ba ba wai fa sha bane fa kawai nauyin nan ba ba wai fa sutura bane fa kawai nauyin nan ba a'a fa ya wuce duk yanda kake tsammani kai hatta ma kai kanka mu'amalar ka yanda za ka yi da kai da matarka da kai da makwabcinka kai yanzu in ka fita ma a waje a gari kana yin abu idan kana da daki ana cewa oh ka je fa zai ja mai shi fa abun kunya to duk wannan shi ma nauyi ne da Allah ya dora maka
saboda
kai ne makarantar su mafi muhimmanci bature yana fadan wani abu cewa akwai wani abu da ake cewa subconscious to shi wannan abu cewa aka yi yanda aka ittifakin shi aka ce akwai wani abin da ma yaro ma ya koye shi bai ma san ya koya ba saboda kullun yana ganin ko uban shi yana yi ko uwar shi tana yi
ko a cikin gari ana yi
to ya dauki abin nan kamar ma cewa normal ne kamar hanyar rayuwa
kamar daidai ne
bai dauke shi a matsayin cewa ba daidai bane ba
tunda kowa yana yi a ganin shi da tunanin
sa kuma ganin shi ma wa'anda ke ganin mutuncin sa a rayuwar shi iyayen shi suna yin haka din
to je ku shi ma dan yayi
ai ba wani abu bane ba so idan ana maganar nauyi da Allah ya dora ma iyaye ƴaƴansu dan Allah a bar maganar wai ci ko sha ko kuma sutura ko ilimin
wato ya wuce wannan
yinda ma baka ma tsammani ya wuce wannan nisa ba kusa ba domin idan ka fara duba tuna ga abuwa da yawa da Allah ya dora maka ya kamata ka koya ma yaro magana ta fatar baki tsafta na jikin shi sanin darajar dan adam
da san darajar kansa
ya san darajar kansa
sannan kuma san
yadda zai yi mu'amala da waɗansu ya iya yanda zai yi mu'amala da mutane mata da maza yara da manya ya san yadda zai fita ya san yadda zai dawo to duk waɗannan abubuwa ne wanda yaro dole ne iyaye su koya mishi ana kai yaro makaranta da shi ya koyi abu amma mujaddadin tarbiyya wanda kuma shine ginshikin zama dan adam su ne waɗannan abubuwan na lamarin rayuwa da kake koyan su domin ka yi mu'amalan ka na yau da kullun ba tare da hauka ba ba za ka lalle a ce kai wannan ba shi da lafiya ko kuma a ce kai wannan ya cikin matsala in ba ka ba kullun fada kullun tashi hankali kullun irin haka to duk irin waɗannan abubuwa ne waɗanda iyaye suke koya ma yaran su
dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren tattaunawar mu.
Akwai bincike da aka yi kwanakin baya kar in ja ku da zance da aka ce wa iyayen yaranka da suka tashi ga iyayensu kullun suna cikin fada cikin tashin hankali. Yaran nan kike kai su gurin da ko ba tashin hankali bane ba, kika musu tambaya ta nutsuwa sai su ansa miki da hargowa. Saboda su sun dauka wannan hayaniya ita ce kadai hanya ta magana da ta mu'amala.
Ita ce rayuwar da suka sani.
Ita ce rayuwar da suka sani.
Kuma su ba laifi bane a
wurin. Ba wai laifi bane, ba su gashi a matsayin matsala bane.
Haka ma idan kika samu yaro na tsirin da ya fita daga gida na tsatsi.
Yawwa, ko kika gashi da ake samun hayaniya.
Za ki gashi ya killace kansa saboda ba a ce tashi a
wurin. Wannan batu da kika yi sai ya ciro mun da wani al'amari da ya faru. Yaro ne dan karami dan shekara 8, aka kawo shi ya yi wa yarinya yar karama fiyade.
Subhanallah.
Hankali ya biya tashin ga miki yaron nan a natse. Da bincike ce to ai baban shi ma haka yake wa maman shi kuma haka yake wa antin shi.
A saboda haka tun da yana gani a idan shi yake. Shi ne sanan ne yake
kuma duk yaro yana gani can idan
shi. Kuma yaron nan ana
tashi. Shi ne haƙƙin sarjiyar yaron nan ba.
Shi a wurin shi ma ba ma laifi yayi ba saboda Hausa sun ce wai kowane tsuntsu kukan gidansa yake.
Tabbas
haba ka ga ana yi a gidansa.
To kuma baban sa shine barewar sa, ya za a yi barewa ya gudu dan sa ba zai rarrafe ba. A shi a wurin sa ba ma wani
laifi ba.
Balle ba ya kai ga ana tara musu.
To kin ga yanzu maganan nan da ta yi ta subconscious duk abin da za ka yi a gaban yaro to wallahi ka kiyaye.
Musamman
da yanzu ba ka kiyaye ba.
Wai da ake ce musu
kike.
Wai da wayansu
a koda
dan internet.
Duk abin da kike sun san me kike sai daga sun fasara shi sun ma san shi ta wani hanyar.
Kamar yara wato suna sa ido su gane iyaye
ke. Suna ganin meye ne. So ka iyaye dole su zauna.
Musamman da wannan zamanin.
Suna kanana su mulmula musu tunaninsu. Inda ya kamata alƙiblar da ta kamata.
Kada ka ce wai internet ta lalata ƴaƴanka. Kada ka ce society ya lalata ƴaƴanka.
A cikin gida.
Kai ba daidai ba kuma kullum makaranta ce suna kallo. Tun ba su gane abin da ake yi har su zo su fara ganewa. Har wai ta nasu ce bari su gwada. Tun suna gwadawa a cikin gida har za a fita waje a gwada.
To mun koma baya. Za a ce iyalai da suke zama a bariki wato suna riƙe buɗaɗɗen ido ne ko sun yi abin da bai kamata ba ne ko kuwa a suna kallace-kallace.
Kuma wayewa ce.
Kamar ki ga a ƙauyuka ma. Inda za ki ga uba ya taso a gidansu ko da matan babansa suna da yawa amma baban shi ko kakansa za ki ga akwai wani tsari da za ki ga kowa yana taso wannan ana bashi wani yana so dauki dawainiyan kansa tun yana yaro ma'ana za iya duba a gona dan yankan shi daidai wuri kin ana bashi tarbiyyan cewa zai nemi na kanshi zai girma yana wannan har yana girma ana ƙara buɗaɗa mishi gona yana girma ana har ya mallaki babban gona ya zama magidanci ce kafin ma ai mishi aure. A hakan zaki ga kuma yaran ko da akwai mata da maza kowanne an bashi hurumin sana'ar da zai yi
na sana'a
dan da zai dage kansa. A halin yanzu zaki ga wanda suke zauyen ma ba noman suke son su yi ba. Na san suna fakewa da cewa akwai matsalar rashin tsaro in sun je noman ba. To tun kafin rashin tsaron ake almajiranci suke kasa daukan nawainiyan ƴaƴan da suke zama suke sanadin kawo su duniya su kuma haihuwa su kuma su rasa yanda za su yi da su. Mata ta da farko ta haifi ƴaƴa da yawa. Ka kasa daukan nawainiyanta. Kai abin da Bature yake cewa final limit ɗinta duk karin nushe ta ko ina ta lotsi ta ko ina ta tamo ji ta lalace ko ina ba ka kane na sha'awarta ka je ka ƙara dauko wata ka ce ɗakin da take ciki ta matsa a toshi za a dauko amarya idan ka ga ma akwai matsi ila ƴan naka sun fara yawa saboda ka an dauko musu wani ɗakin an sha samun iyayen da zasu ce ƴaƴan nan nasu to zasu almajiranci maza mata kuma za a tura su gidan aikatau saboda shi fa yana buƙatar ɗaki da zai kawo wata wanda ita ma za ta fara zuba ƴaƴa daga farko shin rashin sanin ma tarbiyyar na cewa suna da daman su kare haƙƙin ƴaƴansu daga wurin ubansu ko kuma wani wanda yake son ya cutar da su ba me ganin ki
yanda kika faɗi a ƙauye kuna da fili babba in ka tashi za a yanka maka inda zaka gina ɗakin ka a yanka maka inda zaka yi noman ka wanda zai ishe ka rayuwarka
an koya maka kuma
kana da mata da ɗa ko kuma da ƴaƴa kuna da isasshen wuri a cikin birni wanda a ƙauye wanda ba sai ka biya ko sisi ba sai ka taso ci rani ka taho cikin birni kar ki manta cikin birnin nan da zaka zo ɗaki sai ka kama haya ba filin noma kuma ba kai ba ka da wata kwakkwarar sana'a sai ka zo zaka fara neman bige-bige kuma kai ka saba da rayuwarka irin ta ƙauye auren mata uku auren mata huɗu haihuwa duk shekara sai ku zo kuna fama da ɗaki ɗaya da mata biyu inda kika ce a toshe nan a bige nan wurin ka wanda ma ya samu ya kama a sai ki ga mutum yana da ɗakin haya uku huɗu a cikin gari kowace da mata da ƴaƴa a ciki.
Kin ma yi mai kyau akwai wanda fa ciki da falo ne matan biyu ne a ciki.
Wacce
ranan girki a duk wacce ranan girkin ta ita ce ke wadaka kuma akwai ƴaƴa a ciki.
To ta yaya
wannan tarbiyyar wai za a
ta yaya za a sauke nauyi a nan wurin
ta yaya za a fitar da haƙƙi ke da ƴaƴanki kuna falo in baki ce ke da girki wacce take da kirki tana cikin daki amma ita da miji kawai.
Kani da gaskiya gani na wannan batu ne wanda ya kamata a maida hankali akai musamman masu fada aji a cikin al'ummomin mu na nan
Arewa. Ce ne san kai da kwadayi ba?
Abu ne kawar da ido akan abu ne yana karami ana cewa yayi karami wai
ba da ba.
Wai da asiri cewa saka wai wannan idan ana bayyana ta wai ta fi yaduwa. To kuma ba a bayyana ba gashi nan da yaduwan take ta yi ta zama
mana. Kuma ta karkashin kasa
kuma kawai sai mu ci gaba da nuna abun baya faruwa bayan yana yana barna.
Salo a fara maganar tajin hala ta rage yaduwa.
Ina gani.
Dan wani abu da batu da yake fada name and shame. Ka fada abu dan mutun ya
ji wani
abu ko ya ci kunyan abu shi aka ce ana tauna kasa ne ko tsakuwa ta tsorata
ana tona
tsakuwa dan
ayata ana tauna tsakuwa dan ayata
mai ba dan dadi yake tona
to kin ga ba dan dadi yake tsoro ake tauna ta ba to saboda ya kamata ne ya zama cewa duk masu fada a al'ummomin iyaye ba wai ma iyaye ba kawai duk wanda san cewa dan shi yana da kanin shi yana da ya ko kuma wan shi yana da ya ko kuma dai kawai kai kai dai mai hankali ne kuma mutun ne wanda Allah ya baiwa hankali ka dauki wannan abun a ranka to in ka ga ana ba daidai ba ka kira ka nuna ba ya fada za kai ko kuma irin wannan a'a da basira da hikima
da siyasa
kuma har a samu a canza haka kuma kuma malaman mu idan da Allah ana magana yau mun ji an yi maganar muhimmancin sadaka Allah dai saka malamai gobe an yi muhimmancin azumi Allah dai ya biya sallar nafila jibi a sago na zamantakewa
haka
da na zaman
kuma ayi fillafilla
babu boye babu wannan
kamar yadda zan fara muku tsokaci akan maganar ita kanta uwa wato a bar maganar cewa tarbiyyar uba da yake sun din yawanci zaki ga an fara maganar tarbiyya ce ai ta jiki tare da yaya to tana da tare da yaya ba kamar abin da ake cewa ne ba ta da power ba ta da karfin da za ta ce ko ta hana ai zai iya yiwuwa zaki ga ta ga abin da ya kamata a ce ta tsawata amma ba ta da wannan karfin saboda menene an nuna mata cewa ita ba kowa bace
wata kila ba ta da tattalin arziki
ba kuma ta da tattalin arziki za ta iya rike to yaya maganar tarbiyyar ta bangaren uwa
ai duk alƙiblar da ka dauka ba shi nake kallon shi ba ma mace ita kadai tana da ciki wata ban ta samu ciki nan tun daga kwana 7 da samun cikin nan har ta dare wata 9 ba ta cikakken lafiya wata idan ta samu cikin wata 3 lafiya wata 1 lafiya wata 3 ba lafiya wata 1 lafiya
lafai-lafai dai kenan
lafai-lafai kenan sannan kuma ta da wasu ƴaƴan
haka
ba kuma a dauke mata fa wanke-wanke shara girki
da
zai dawo kuma yana jiran shi ma ya zo a bashi
yana ma sa a ƙara tarairaya ma ba ragewa
wannan ma fa a cikin gidanta fa kenan kawai fa tana da ƴan uwa tana da makwabta akwai wanda ake mu'amalar rayuwa da su na yau da kullum kuna ganin cewar mutum kwakwalwa ɗaya tana da lokacin da ta ɗauki tarbiyyar nan duka akan ta ɗora shi
ni ma dai kullum ina tunanin wace mace wai wata irin halitta ce
ai wata halitta ce mai ban mamaki amma ban mamakin tana buƙatar taimako shi yasa dama a yanda ubangiji da mun ya tsara al'amuran rayuwa na aihuwan ƴaƴa sai an haɗu ne da uwa da uba sannan Allah zai sa ƴaƴan nan su fito to kin ga bai ma'ana ba wai zuwan ɗan duniya ne kawai uwa da uba suke tarayya ba a'a a duk wani lamari ma ya kamata su yi tarayya yau da kullun din yaro uwa da uba ne ya kamata tarbiyyar yaro uwa da uba ne ya kamata tsaftace yaro uwa da uba ne ya kamata amma ni zan yi tabbatar cewa a cikin al'ummar mu akwai namiji da zai ce bai taɓa madan shi wanka ba
rikewa ma ni da zunnan ma an yi wani abin a gabana jariri ne wata satin sa uku yana zaune a daidai gefen sa a kujera uwar tana can tana wankin kayan kashi da fitsari
yawa
amma kiran ta yake yana ta zo dan na ya fara fita ya ma dauka ya rike
ba zai ce zai iya ma zo danki yana kuka
to saboda haka nake son al'umma su gane cewa fa yanda ubangiji ya hikima sa cewar tarayyan nan za a yi tsakanin mata da miji ko kuma uwa da uba a kawo da duniya tarayyan nan ba ta karewa ba a nan fa take karewa ba a'a za ta ci gaba ne har illa ma sha Allah akan kuma da yasa kalmarin rayuwar yaro ba wai ni ba abin yana mun tuna daga cewar wai mazaje suna fadin to ai hannun uwar ne to ai uwar ne kai me kake yi yana uwa take da hannu biyu Allah ya baka hannu biyu ba kai ma
daga ƙarshe dai Allah ina son mu ba ƴan uwa shawara a iya sanin abin da ya hau kan uwa da kuma shi uba akan maganar tarbiyya shin akwai wani abin da aka ce miki kawai ki saki wa dan karamin yaro yayi ko ku cewa aka yi ka gina shi har sai ya girma ya zama mutum kafin ka saki na yanda muka sani ma iyayen mu na da ba ma sa saki ko ka girma
yawa abin da ke san ce ke
da girman na haka ma ana ci gaba da
saka
hanya ne har sai Allah ya raba ku
kiran da zan kamar shuka ce fa in ji kai shuka shuka nan dole ki nome ciyayin da ke gefen ta dole ki duba da kwari ki matafe shi dole in lokacin taki ya zi ki sa taki in lokacin girbewa yake girbe to haka abin da ka haifa da shi abin da ka kake haifa da duk wani abu da yake kewa da shi wanda ya hada da ke kanki da kika haife shi da shi mahaifin shi da ƴan uwan shi na kusa da na waje da makota da al'umma da komai to wannan abubuwan da ke
da makaratun sa abincin sa da duk abin da ake ciki
nauyi ne akan ki wanda dole sai kin kiyaye sannan wannan dafa zai zama mutum wanda haske zaki girba
kuma shi amfani kansa kuma amfani al'umma
ita ma ta girba daga jikin shi ni tawa shawara kenan duk wani abu da ke zagaye da dan adam wanda ka haifa to sai ka kiyaye mai saboda ita rayuwa akwai wani abu da ake kira yin yang balance kenan sai an tabbata an samu balance ta kowanne bangare
ta ko ina ya zama ba wani jibi
daga ciki da waje to sannan fa za a faɗa mai albarka ba ce ba taren yuyu ba in ji Hausa
malama Surayya
to ni da gani na wannan abu ba wai fa bayar da mama bane ba na uwa da ake tsakaninta da dan jaririn ta
kawai
yawwa da za a ce a idan ya kai wata 12 zan yaye shi
shikenan
an rabu da wannan ba to shi tarbiya ba haka yake ba tarbiya wani abu ne wanda har illa ma sha Allah domin dan adam ajizi ne saka a kowane lokaci akwai sanda ga danka yayi wani abu da ba daidai ba wanda kai a matsayinka na mahaifin shi ko kuma na wani wanda yake gaba da shi ko kuma mai fada ya ji zaka kira shi ka nuna sa da shi a'a ka zannan fa da kai fa bai dace ba ka bari ko kuma ka zannan fa da kai ba ka kyauta ba dan Allah karka kuma yin shi saboda ba abu ne wanda za a ce akwai lokacin da wai ko kuma ka aure da ya shikenan ai na aure da ita shikenan ai tsakanina da ita yanzu ba wani a'a
ana sa ido
daga nan har illa har iya rayuwar ku ni a gani na tarbiya ba ta are
ai na gani shi sa kila auratayya na da ya fi karko saboda iyaye suna sa ido su ga ina ne ake tun abin bai girma ba a sa
a
datse shi kuma ya din tana ta san cewa akwai wanda za su tsaya mata
kana da gaba da kai
akwai wanda su gatanta mata kuma ba ta kawo matsalan ta in na gidan miji ne in na wani abu na zamantakewa ne za kuma a abin ramata kan hanci ko ake cewa a gyara ba kamar yanzu da aka yi sakakakan matan ga sunan ba
to kin san a dama idan ana neman aure har za a tambaya a ce idan an mishi magana yana ji idan an mata magana tana kwaba yawo yana da masu mishi fada
a gidansu yaya
uwa ta take wanda ma ba sa ba da da ma wanda ya zama shine babba ba shi da mai mishi fada so da su ce gobe idan wani abu ya taso wa zai
takwara shi
yawa idan ya cije akan wani abu wani zai shi ya dan shafa mishi grease ya samu ya sanya akan wannan abu
wato kenan dai al'umma kamata in bai da hali
na'am
a daina cewa nawa nawa ne kawai na kowa ma kowa rike
nashi
idan gemun wai dan uwan kawai ya kama da wuta wai naka sai ka shafa naka ruwa shike naka tsari
ka dan komo gidan ruwa ne
da ciwo ba kashe nashin
da ciwo
dan gaba daya ma shi ya tsira kai maka tsira dan an sha samun ga kasakasai ne da muke da shi na maganar tarbiyya kai ka killace kila ka iya bakin kokarin ka kana ganin ai har ya girma in ya girma ba damuwa na riga na bashi tarbiyya wa'in can sun lalace lalatattun dai da kake tunani
su za su kara gagayewa su za su zagaye su gurbata naka
su gurbata ko shi ya kai kanshi ko su su kawo kansu wurin shi
kika dole sai an hada a ma'amala
sai an hada
za a fita a ji ai wasa
za a
hada a makaranta za a hada a islamiya za a hada a kasuwa kai kawance ma za ka shiga gidan makwabta ma ka hadu da wayansu ma su ma yan wasu gidan ai sun zo su
gidan a wayan nan ma sai a hadu
to bare yanzu da ake da yanan gizo yanzu da ake da yanan gizo ma
Allah ya ci gaba da kare mu ya kara jeba ka mana wani maganar tarbiyyar yara
Saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na Tattalin gabatarwa Zahra Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce Amina Buhari Auna daga nan Birnin Washington DC ke sallama da ku a kasance lafiya.